Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sa wa internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 27 ga watan Oktoba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga Maryam da kanan labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Syria wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar ƴan kungiyar ISIS a yankin Puntland dake Somalia ya kashe wasu mutane biyu bisa kuskure a jiya asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran kasar sa za su kakkaba ƴan ta'addan dake iyakar Turkiya a arewacin Syria idan har mayakan kurdawan kungiyar YPG basu bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da aka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanya wa hannu
to kamar yadda kuka ji a kanan labarai gwamnatin Amurka ta sanar da kisan shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a Syria masana harkokin tsaro sun fara tofa albarkacin bakin su sannan kuma za ku ji yadda wasu mata ke kokari ci gaba da jan hankali akan yadda za a kare yara daga masu satar mutane daga nan kuma za ku ci gaban hirar da abokin aiki na Sarfiru Hashim Gumet yayi da wani tsohon dan jarida kuma mai gidan radio Dalal FM a Niger sannan kuma muna tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama dan jin yadda duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Syria. A daren jiya Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar ƴan ta'adda na ɗaya a duniya abinda Trump ya sanar kenan daga fadar White House a yau Lahadi. Shugaban ya ƙara da cewa babu sojan Amurka ko ɗaya da aka rasa a farmakin wanda aka kai amma an kashe mayakan Baghdadi da yawa. Trump ya kuma ce shugaban na kungiyar ISIS wanda ya boye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa yayi kokarin tserewa kuma yayi ta kyarma da kuka da ihu. Trump ya kuma ce Baghdadi ya tarwatsa kansa da wata rigar nakiya da ya sanya har ya kashe wasu yara su uku. Rahotanni sun bayyana cewa farmakin da aka kai a lardin Idlib dake Syria ya hada da jiragen sama masu saukar ungulu da wasu jiragen ciki har da marasa matuki na Amurka. A watan Yulin da ya gabata, wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa manyan shugabannin kungiyar ISIS na cikin waɗanda suka kutsa yankin Idlib. An dai shayan kuskuren ba da rahoton mutuwar Baghdadi lokuta da yawa a baya. Wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar ƴan kungiyar ISIS a yankin Puntland dake arewa maso gabashin Somalia ya kashe wasu mutane biyu dake dibar Lubban bisa kuskure a cewar dattawan yankin da kuma wani da ya tsira da ransa da ya yi magana da murya Amurka. Farmakin da aka kai ranar Juma'a da rana ya kuma jikata mutum daya bayan da harin jirgin mara matuki ya fada akan mutanen dake kan aikin cire Lubban da ake turare da shi a kusa da kauyen Amira a yankin tsaunukan Goles dake arewa maso gabashin lardin Bari abinda dattawan yankin da yawa suka fadawa murya Amurka kenan Rundunar tsaron Amurka dake Afirka ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama wanda ya auna ƴan ta'addan ISIS a yankin. Sai dai duk da ikirarin da dattawan yankin suka yi, wata sanarwa daga rundunar ta Africom shekaran jiya Juma'a ta ce an kashe ƴan ta'adda guda uku kuma babu farar hula da harin ya shafa. A jiya Asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran kasar sa za su kakkabe ƴan ta'addan da ke iyakar Turkiya a arewacin Siriya idan har mayakan kurdawan kungiyar YPG ba su bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da aka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanyawa hannu a farkon makon da ya gabata. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin suka sanyawa hannu. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da wato daga kurdawan daga kilomita 30 na iyakar kasar. Turkiya ta sha nuna cewa ƴan kungiyar YPG ƴan ta'adda ne, ta kuma sha sukar goyen bayan da Amurka take ba mayakan a yakin da suka yi na murƙushe ƴan ISIS. Shugaba Erdogan ya kuma yi kira ga jami'an tsaro na ƙasashe akan su goyi bayan shirin Turkiya na samar da tudun natsira ga 'yan gudun hijirar Siriya sama da miliyan 3,500 da yanzu haka suke Turkiya. Shugaban na Turkiya ya kuma yi barazanar cewa idan ba su samu goyon baya ba na shirin da suke yi don mutane tsakanin miliyan 1-2 su koma ƙasarsu a matakin farko, to ba su da matakin da za su dauka wanda ya wuce su bude iyakokinsu su bar mutanen su tafi kasashen Turai. Kuna sauraron labaran ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da gangamin nuna kin jinin gwamnatin kasar a yau Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Bagadaza. An kashe masu zanga-zanga fiye da 60 sakamakon arangamar da ta faru da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnatin baki daya, a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. A wata sanarwa yau Lahadi, hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta Iraki ta faɗi cewa an kai jami'an hukumar yankin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsagera marasa ɗa'a. Tawagar jami'an ta ce an ba ta umarnin ta yi amfani da duk matakan da suka dace don kawo ƙarshen zanga-zangar ta nuna ƙin jinin gwamnatin Prime Minister Abdel Abdul Mahdi. Sakamakon gobarar dajin da ke ci a arewacin jihar California, an ba mazauna yankin su 90,000 umarnin su bar gidajensu. Tunda safiyar yau Lahadi, ma'aikatar kwana-kwanan garin Sonoma ta fidda sanarwar gargaɗi da ke cewa gobarar dajin ta ƙaru idan kana zama a wuraren da aka bada umarnin dole jama'a su tashi, amma har yanzu suna nan, to su bar wurin, akwai barazana ga rayuwa a wurin yanzu. A halin da ake ciki kuma, miliyoyin mazauna jihar California na fuskantar rashin wutar lantarki a yayin da kamfanin samar da wutar lantarkin jihar na PG&E ya ɗauki matakin fara katsa wutar mutane da yawa daga jiya Asabar da rana. Katsewar wutar za ta shafi kusan mutane miliyan 3, ciki har da garin San Francisco da yankin California da ake sarrafa barasa sosai da kuma Sierra Foothills. A watan da ya gabata, kamfanin wutar lantarkin na PG&E ya katse wutar dabban mutane a wani kokari na shawo kan bazuwar gobarar dajin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan da rahotanni ke nuna cewa dakarun Amurka sun kashe jagoran IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya, masana tsaro sun yi sharhi kan haka. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani babban jami'in rundunar tsaron Amurka ya shaidawa tashar talabijin ta CNN cewar an yi imanin cewar dakarun na Amurka sun halaka jagoran IS Abubakar al-Baghdadi a wani harin da suka kai jiya a arewa maso yammacin kasar Siriya. Shi dai al-Baghdadi, kasashen duniya da dama sun dade suna farautarsa. A cewar wani masanin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, kashe Abubakar al-Baghdadi a daidai wannan lokaci ko kadan bai zo masa da mamaki ba.
Sojojin Amerika na daidai ko dama sun san inda yake, amma ba su so kashe shi ga wannan lokacin ba. Na biyu kuma, ita fa Amerika tana da bayani, tana da kayan aiki, tana da sojoji da karin bayani na asiri da yawa. da kusan ya fi na kowa, a ce har yanzu shi bai al-Baghdadi ya dade yana irin wannan ba su same shi ba zai yi mamaki. Na uku shi ne suna kuma da tarihin fadin irin waɗannan mutane 'yan ta'adda, wala ko su kama shi ko su karshe da sauransu. Bari baka labari kamar shi Noriega na abin nan da shugaban kasa da suka je kasansu suka kama shi suka kai America. Akwai kuma shi dan kwayan nan El Capo yake na abin nan da suka je suka kamo. Na uku akwai Bin Laden, kaga sun bi shi shekara da shekaru sai da suka kama shi. Akwai El Faki, shi ma wanda suka bi shi a Yemen suka kashe shi.
Shi ma tsohon babban komanda a rundunar sojojin Najeriya, General Junaidu Sani Bindawa. Dama can shi ya yi tsammanin hakan zai faru.
In ka lura su America da gwamnatin su da sojojin da kuma al'ummar da suka sanya, na farko sun yarda da cewa yaƙi da ta'addanci kamar idan ka ci gaba da kan ko kuma shugabancin su ƙungiyoyin ta'addanci yakan ɗan rage musu ƙarfi, kuma sukan nace da duk wanda suka ce su ko suke kallon shi kamar shi yana gaba-gaba da shugabancin ƙungiyoyin su za su gama da shi. Shi yasa kaga sai da suka yi shekara wajen 11 ko mafi haka suna bi har suka kashe Osama Bin Laden. Saboda haka bai zo da abin mamaki ba, sun ƙudiri aniyan cewa sai sun gama. Kuma kada ka manta ai kafin al-Baghdadi akwai shugabannin waɗannan ƙungiyoyin da America ɗin suka kashe. Saboda haka bai zo da mamaki ba.
To amma zan misali a tunaninka, kana ganin menene zai zama makomar ƙungiyar IS bayan babu shi al-Baghdadi ɗin yanzu?
In ka duba yadda ƙungiyoyin ta'addanci suke, za su ɗan samu ci baya na shugabanci, amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugabansu. Amma lallai za su samu abin da Bature ke ce masu ba, amma kuma da sun sanya wani in yana da karsashi da irin kima, ana ganin shi da kima a cikin ƙungiyoyin ta'addancin da kuma su ci gaba.
Farfesa Muhammad Tukur Baba na mai cewar duk da cewar an karya lagon kungiyar ta IS, amma kashe al-Baghdadi tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba.
To an kashe shi shugabanta, za mu sake dubawa ne mu sa ido. A kasan shi kashe a mutum guda a cikin kungiya ba kashe ra'ayin kungiyan bane, kamar yadda lokacin da shi Obama ya kashe Bin Laden, babban jaridar nan mai faɗa a ji ta Ingila, wato The Economist, sai ta ce ai ta yi wani sharhi, ta ce to ka kashe shi saura kuma ka kashe ra'ayin da yake da shi. Kashe ra'ayi ya fi kashe mutum wahala. Don haka yanzu za mu duba ne mu gani, na ɗaya dai ba rashin shugaba kadai ASI suka yi ba, sun kuma rashin wurare da yawa da suka kakkame har da suke kiranta kasansu da sauransu. Gaba da haka ita gwamnatin Syria da gwamnatin Russia sun matsa musu, arewa da su ita kuma taki ta dukufa cewa kowanda suka yi fada da su wannan kungiyan al-Baghdadi tana da yaki da su. Don haka ko ta ina in ka duba an sa su a gaba. Yanzu za mu duba ido ne mu ga me zai faru nan da abin nan kadan.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda kungiyar ta IS za ta kasance bayan babu shi jagoran nata Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina. Biyo bayan satar yara tara da aka yi kwanan bayan nan a jihar Kano, wasu mata da kuma masu zurfin ilimi sun takarkare ga kamfen don neman ɗaukar matakan hana barazanar satar yara daga arewa zuwa yankin kudu maso gabas. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Mata musamman uwaye da kuma masu zurfin ilimi sun takarkare ga kamfen don neman ƙarin ɗaukar matakan hana barazanar satar yara da sayar da su kuma bautar da su daga wasu sassa zuwa wasu sassan Najeriya. Lamarin ya biyo bayan gano yara tara da rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Kano ta yi bayan sace su daga Kano da sayar da su a yankin kudu maso gabas. Ga Farfesa Hawa Imam ta Jami'ar Abuja, illar da ake wa yaran sai an yi da gaske kafin sake dawo da su ga tarbiyyarsu ta asali.
Abun bakin ciki da abin da yake tayar min da hankali shine yaran nan ga su nan tun suna ƙanana aka tafi da su, an canja musu sunaye, an canja musu addini. Yanzu kin ga Aisha yanzu ta zama ciyo ma, shekaranta 5 har an yi mata kwas. Yarinya ga tana da dogon gashi da ana yi mata kiso, yanzu gashi na yi mata kwas kwas. IS. Yanzu wa'annan an cuce su sosai. An cuce yaran nan, an cuce iyayensu, an cuce mu Kanawa, kuma an cuce mu mu 'yan Najeriya. Wannan bai yi kamata ba a sa yana faruwa. Kuma abun bakin ciki, mutukan bakin ciki. Shine yanzu ma akwai wa'ansu yara sama da 100 wanda aka sace tun suna da yan jinjirai. Kuma ya dade iyaye na zuwa can wajen suna kai rahoto, amma ba abin da ake kai.
Amma ana ta bangaren uwa daga Kano Maryam Mamman Nasir ta ce iyaye suna da nasu laifin rashin kula da iyayensu.
Zaki ga an haifi yaya ga sunan kara azube kuma iyayen nan nasu maimakon su sa ido a kansu ba za su sa ido a kai ba. Shine dalilin da yasa aka samu wannan matsala har bango ya tsage kadangare ya shiga ake sace mana yaya. Ni a matsayina na uwa ina da yaya kuma ina jin ciwon ga ana wulakanta yaya. Duk wanda Allah ya bashi da to ya tashi tsaye rike dan nan ya masa tarbiya ya bashi ilimi. To matsalolin da suke faruwa a kasar nan sun sa iyaye sun watsar da tarbiyar nan da ilmantarwar nan an bar yaya suna yawo kaman dabbobi har aka samu waɗannan miyagun mutane suka samu kafa suka shigo cikin mu suka saje da mu suke sace mana yaya.
Malam Kabiru Gongozo jigo ne a wata kungiya mai karin muradun Kanawa ya karfafa bukatar sanin bayanan baki da suke zama a kowace jiha da nufin gano masu muguwar manufa cikin sauki.
Aje a saki raya ungwanni da masu ungwanni. Aiwa gidaje register. Alhamdulillah an fara saki register na gidaje an yi sababbi ba bai gama gari ba ko cikin bini din kansa. To ai har na ƙauyuka kowane gida ai mai register. Kowane gida ai masa file. A samu abin da ake cewa data ba za a kirka a rubuta a yi file ba a san to shikenan kuma a gidan waye mutum nawa ne ake census na population.
In za a tuna bayan gano yaran tara wasu iyayen ma sun kawo sanarwar ɓatar yaran su da fatar gano su a raye. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu Elhikaya daga Nigeria kuma bari mu shigo nan Washington DC. A makon da ya gabata ne sashen Hausa na Murya Amurka ya samu bakuncin tsohon dan jarida kuma mai gidajen wasu radio a jamhuriyar Niger da suka hada da Dalol FM ga ci gaban hirar da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel ya zanta da shi.
Shin wani kalubale kake fuskanta a matsayin ka na mai gidajen radio musamman a kasar da take a Afirka?
Matsalar da a gare mu lalle bisa kan samun labaru. Wani bi in ka taɓa da labari sai a ce ba mu iya baka labari sai mun samu hujja daga sama. Sai an ba mu takarda ko sai an rubuta takarda sai an yi wane ne. Kai dai akwai matsala ta samun labaru surtu wajen har dai wajen hukumomi.
Wato daga jami'an gwamnati.
Daga jami'an gwamnati. Ka dauka wajen masu aikin gona ne, likitoci ne da sauransu duka dai. Wani bi akwai matsala gare mu na samun labaru wajen su.
Wato dai ba su ba da haɗin kai ne su kenan.
Ba haɗin kai suna ba su ba da haɗin kai da matsamanin su kai watakila mu mun samu kuɗi wajen an su masu hannu da shuni shi ya samu kaza kuma mu musu tambayoyi sai mun ba su wani abu cikin abin. Alhali ko aikin su ne su waye ma mutane kai bisa ayyukan su. To bisa kan aikin ka kuma sai an biya ka a ce ka waye ma mutun nan da ya kamata kai ma shi kyauta bai kaga akwai matsala nan matsalolin da muka samu kenan.
Kasancewar bude gidan radio a jamhuriyar Niger wani matakai ya kamata ya bi ya bude? Akwai wahala matakan da zai bi ya kai ga can ma bude wannan gidan radio?
To Niger gaskiya ba mu da wata matsala ta bude gidan radio. Dan in kana son ka bude gidan radio takarda za ka rubuta ka tai can wajen kungiyar da gabada izinin bude gidan radio ka ce kana son ka bude gidan radio wuri kaza sai su baka takardu ka cika. In ka cika takardun nan akwai ka'idodin da zai kamata ka bi. In ka bi su sai ka tai takardun nan ka ba su ka aje a baka lasisin ka. A baka lasisi na wata uku sai a ce to ka fara. In ka fara muna zuwa mu gani abinda kaka nan kana yi. In wata uku suka cika baka buda ba ana iya kara maka wani wata uku kamar kada ka huce wata shida. Amma gaskiya a Niger dai kai ba mu da wata matsala ta bude gidajen radio ka. In dai kana da hannunka mai shuni kana samu abinda ka kasa cikin aikin gidan radio ka. Matsalar guda ce ta kayan aikin gidan radio ka. Dan lalle Niger ba a samun su a kai tsaye hakan ga cikin kasuwannin mu sai ka aika a kasashen waje hatta dai abin emita
transmitter na'urori kenan
na su wadannan na'urorin na studio su suna dan sauki amma transmitter shi ne da matsala Niger.
Shin akwai wani karan tsaye daga gwamnatin jamhuriyar Niger ga gidajen radio da kuke gudanarwa a Niger?
To karan tsaye ka san Niger kamar gwamnati hakan ga bai iya cewa dan gidan radio ya yi lahi shi like shi in ba wata hukuma wadda ta baka lasisi ba. Ita dai adda hanyar ta tsaya da aikinka. Shi kuma sai akwai ka'idodi da aka bi. Sai an baka gargadi, a baka wani katin kamar wajen kwallo,
a baka farko,
gargadi farko, na biyu, na uku, da dai an ka gare abin naka sannan aka iya ruhe. In dai ka ci gaba da yin laihin da bai kama abin da bai kamata ba, wannan ana iya ruhe maka shi. Shi ma na kaitaccen lokaci.
To masu rarrawa san sai wani irin ka'idoji ne ake shimfiɗa ma, tsauri ne ko masu sauki, wani irin ka'idoji ne da sai ka wato sai ka bijire musu ka samu irin wannan
ka'idoji? Kamar in ka da zancen hada mutane cikin tsakanin su, ka kawo zancen bambancin kabila, ko ka kawo wani zancen tashin hankali, ubaram abin da kai da kanka dai, in kai lisa da kanka san dai abin da kai ba daidai ne ba, shi ga sa. Amma dan ka soki wani shugaban kasa ko wani minista ko ranin, wannan babu wani matsala, tunda akwai wata karda da an kaito ta kyan jarida wadda aka cewa depenalization de délit de presse, wato kamar in kai laihi ba a kai ka gidan kaso sai dai a ja hankalinka ko a ci ka tara. Amma akwai laifukan da in ba su shahi aikin jaridanka ba, in kai shi wannan fa kai dan adam ne kamar kowa, kana iya zuwa gidan kaso.
Madalla a gaidar Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agoganmu ya ce karfe 11:21 na safe, ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon ci gaba ne, inda zai yi waiwaye kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan lafiyar kwakwalwa, wato ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara, inda taken wannan shekara shine yadda za a magance yadda mutane suke kashe kansu. Wakilin mu a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya, Dr. Ibrahim Abdul, inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Wannan batun watakila za a iya cewa al'amari ne wanda yake da girma, tunda labarurrukan muke samu a hiyoyi na nesan duniya yanzu mun fara ganin su, cewa zaka ji an ce mace ta kashe mijinta, ko kuma a'a namijin ya kashe matarsa, ko kuma ya kokarin ya kashe kansa, ko wani yaro da sauransu. Waɗannan abubuwa ne wanda da labarun su ake ji. Za a iya cewa ta'ammali ko kuma duka waɗannan aikace-aikace na aika-aika suna da nasaba da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, bayan abubuwan da watakila masana suka faɗa na sauran fannoni.
Yawancinsu dama ai ta'ammali da miyagun ƙwayoyi su ne ummul aba'isin waɗannan abubuwan da mutane suke yake shafin ƙwaƙwalwar mutane. A hankali idan ka ci gaba da shan wannan, ma akwai lokacin da zaka sha, idan baka sha ƙwayoyin ba ma kanka ciwo zaka yi, zaka rashin lafiya. Dole sai ka samu ka sha, sannan zaka samu lafiya. To shi yasa zaga wasu mutanen zaga sun kai ga har suna kisan kai ko su yi fashi da makami don su samu kuɗin da za su saya don su samu lafiyan, ko don maimakon su zauna haka ciwo na damunsu, ba su kima su tara mutum su buge shi su kwace wani abu.
Wannan abin kamar yadda muka yi magana matsala ce babba, kuma masana a fannoni musamman kiwon lafiya ga kuma masana dokoki, ana wani watakila wani tsari na haɗin gwiwa ne musamman a mataki na gwamnati ko a matakin ku na hukumomin da kuke tinkara waɗannan abubuwa, don ganin cewa watakila an samu raguwar waɗannan matsaloli?
Sosai, ko kwanan nan ma sati biyu da suka wuce an yi taro a nan ofishina da NAFDAC da Pharmacy Council na Nigeria da kuma ma'aikatan lafiya ta jihar Kano, don ana kokarin yin wani abu da ake kira wani manhaja da ake kira master plan, inda za a daƙile shaye-shayen ƙwayoyi a ƙasan, da kuma yanda za a hana abunan waɗanda suka kangare ta fannin ƙwayoyi, za a yi a kawo su gidan kangararrun yara don a tarbiyyantar da su, kuma a ba su sana'a idan sun tarbiyyantu. An yi shi a nan ofishin namu don ana so a yi, don wannan din ya kare, don an yi wancan da aka gama daga 2015 ne zuwa 19, to za a kara wannan shekara hudu kuma mai zuwa yanzu.
Masana suna cewa amfani da ƙarfin nan da kuke yi ba, watakila ba lallai kwalliya ta biya kudin sabulu ba tunda ku damara ce da ku da bindigokin ku da waya kuna tunzira mutane. Wasu na ganin cewa akwai bukatar kamar a canza fasali da kuma sigar yaki da ta'ammali da ababen da suke jirkitar da hankali. Kuna irin wannan tunanin misali baya ga wannan haɗin gwiwa da kai magana?
To yana cikin dama hurumunmu dama. Hurumunmu ba kan mutanen kaɗai ba ne. Sashi na bakwai na dokan ta ƙirƙirar hukumar yaki da shaye-shayen ƙwayoyi ta ce muna da hurumin wayar da kan mutane kan illar da ƙwayar da suke yi. Muje inda mutane suke harkokinsu, kasuwanni ne, makarantu ne, ko ina muna wayar da kansu. Sannan kuma muna da haƙƙi kuma na tarbiyyatar da yara don a ƙirƙiro wajajen da ake aje rangararrun yara, inda za a aje su ana masu abin da ke Turanci counseling, waɗanda kuma suke da hauka a riƙa kiran likitan mahaukata yana duba su. Da sauransu kuma majalisar ɗinkin duniya tana taimaka ta wannan fannin, abinda kawai ta ce kawai kamar ba a so a killace mutum gaba ɗaya ba tare da an duba haƙƙin shi na ɗan adam ba. Shi ma wannan maganar da ake na wannan da ake faɗa ranar mahaukata da ake faɗa mental health ɗin, shi ma ai majalisar ɗinkin duniya ta ce dole shi wannan wanda mahaukacin a ba shi ƴancin shi na ɗan adam, kula da lafiyar shi, kula da ilimin shi in ma zai iya warke, da abincin shi mai kyau, da kuma a rika kyale shi na dan zaga yana yawo ba wai a rufe cikin daki kawai ba, dan shi ma dan adam ne, shi ma yana da dama ya ji dadin wannan tsarin mulki na kasa wanda ya bada yanci dan adam da kowanne dan Najeriya.
Na san kuna da irin nan yara da kuke kamawa, kuna kuma da wata cibiya ta musamman da kuke killace su. Waɗannan abubuwan da ka lissafa kuna kiyaye su a lokacin da kuka killace yara?
Ba su kadai ba, har shi kansu su masu laifin ma da aka musu muna kiyayewa. Muna bin tsarin mulki na Najeriya, muna bin kuma tsarin mulki na duniya wanda ya ce da ya tanadi waɗannan abubuwan na haƙƙin ɗan adam dukkansu. Shi yasa nan hukumar ba za ka taɓa ji an bugi wani ba, ba za ka taɓa ji an ɗauki bayanin mutum ba, an mashi dukan tsaya ya faɗa abin da bai so ya faɗa ba. Kuma za ga cewa kullum muna ba su abincin da ya kamata, in ma mutum ya ga dama ya ce ba zai rubutun ba ma sai da lawyer zai mu ce to je ka samu lawyerinka. So hukumar ta NDLA tana cikin hukumomin tsaro wanda suke ba masu laifi ƴancinsu na ɗan adam. Don dama kasan tsarin mulki namu na Najeriya ya ce duk ɓarawon da ba a kama shi ba sunan shi wa?
Wanda ake zargi.
Sunan shi ba Kano? To kuma dai haka dai, to sunan shi dai akwai dai sunan da ake kiran shi wanda ban so in faɗa. Za mu kai shi ne a kotu da shaidun da ya kamata a matsayin wanda bai yi laifi ba. Idan muka kasa tabbatar ma kotu cewa wannan mutumin ya yi wannan laifi, kaga kotu sai ta sake shi. Haka muke abubuwanmu nan.
Kai bayanin cewa kuna haɗa gwiwa da ma'aikatar lafiya da sauran hukumomi na tabbatar da doka da oda, sannan kuma ka ce kuna shiga wurare na jama'a kuna faɗakar da su game da illar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman ta fuskar jirkitar da hankali ɗin nan. Wai kwalliya kuna biyan kuɗin sabulu? Musamman gani ake kullun yaran nan ana tarbiyyar
da ba ta biya. Ai nan wata nawa nazo nan? Na yi wata 11. Lokacin da nazo nan Kano ita ce ta ɗaya cikin garuruka a nan Najeriya da wanda suka fi shashen ƙwayoyi. A hankali hankali sai ta dawo ta nawa? Ta dawo ta uku ko? To yanzu muke magana yanzu Kano ta koma ta 6. Kaga abin na raguwa kenan ko?
Dr. Ibrahim Abdul kenan, shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a wannan shirin. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda da labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Siriya. A daren jiya, Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na ɗaya a duniya, abinda Trump ya sanar kenan daga fadar White House a yau Lahadi. Shugaban ya ƙara da cewa babu sojan Amurka ko ɗaya da aka rasa a farmakin da aka kai, amma an kashe mayakan Baghdadi da yawa. Wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar ƴan kungiyar ISIS a yankin Puntland da ke arewa maso gabashin Somalia ya kashe wasu mutane biyu da ke ɗibar Luban bisa kuskure. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan. A jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Bill. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Heures sur 24.